إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بايعك أم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساكي سادواء وانا مسلاتي ميتارق البركة مسلاتي عثمان ابن عفان دكينا قدن قيا شكين وانا قرينا كانوا وانا يمتشي من البركة نجوماء يومنا شاء تقوس قوتا ذو القعدة هجر المنزول صلى الله عليه وآله وسلم دبو دار لليهدو لأربعين دشدة وانا قوما يزو ليلي لشاء شدة قوتا بير ميلادية تدبو بير عشرين دبير وانا مجلسي na mako da muke karatu a cikin tafsirin alqur'ani mai girma wanda kuma muna cikin tafsirin surati ali imran a yau insha Allah za mu tashi akan aya ta 117 wannan shine darasin mu na 83 a cikin wannan sura za mu tashi kan aya ta 117 akwai dan uwan mu da muke tare ko da shi anan alhaji habibu musa adakawa akwai sirikin sa Allah ya masa rasuwa juma'a da ta gabata sashi addu'a Allah subhanahu wataala ya gafarta masa Allah sa ya huta Allah ya sanya aljanna ce mako masa Allah ya karbi kyawawan ayyukan sa ya fi masa kurakuran sa aikin ta bayan sa da bawa dangin sa da ƴan uwan sa da masoyan sa dangana da hakuri Allah ya ba su ladan hakuri amin bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون.
الله تعالى يأتي مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. التي مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا مثال أبند سكي تيروا أولا رأيوة الدنيا كمثل ريح كمر مثال وتئسكاتي فيها سر أتكنت أكوي سنيم ثنني أصابت حرث قوم لتأوكا وشوكر وسمتاني ظلموا أنفسهم وأن نسكزا لجكاو ننسو فأهلكته تلالا تاتا وما ظلمهم الله الا بذلنجه سبا ولكن انفسهم يظلمون سي دي كاونن سسكي زالنتا اي ده تغباتا وبنجي سبحانه وتعالى يا بينا من چوا ودنده سكا كافرت دوكيوين سو بازا سي مسو امفاني با ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم شيئا من الله شيئا ان الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ودن دسك كافرتا دوكيو ينسو دعاء ينسو بازاسو أنفانا مسو كومي أولن ألاما تدن أبنجي يكارا يمك بياني أكام شيوا دوكيو ينسو بازاسو أنفاني سبا سي الله سبحانه وتعالى يباك وانا مثال نأبين دسكي كشيوا دوكيو ينسكي كشيوا musamman abinda ake gani suna aikatawa na ayyukan alkhairi da dukiyoyin su to yaya ba za su amfane su ba tare da cewa aikin alkhairi suka yi to shine Allah subhanahu wataala ya kawar da wannan shubuhar ta jin cewa kafirai sun yi aikin alheri da dukiyar su kuma an ce ba za ta amfane su ba Allah subhanahu wataala ya bayyana cewa ba za ta amfane su ba tunda ko ba dan Allah suka yi ba Allah ce masalu ma yunfikuna fi hadhihi alhayati ad-dunya, misalin abinda kafirai suke kashewa na kudade, suke bayarwa sadaka, ko kuma kudaden da suke kashewa don su toshe hanyar Allah, don su hana musulunci gudu, ko don su lalata al'ummar musulmi, ko abinda suke kashewa domin su ji dadin rayuwa, su more rayuwa, ko abinda suke kashewa na dukiyar su don su samu, don su yi suna, ko su samu shahara, ko su samu goyen baya. Abinda duk suke kashewa da irin waɗannan manufofi, suna aikin banza ne, domin abinda suke tsammani na sakamako, idan har akwai wannan tsammanin ma a tare da su, to a gurin Allah babu shi. Abinda suke kashewa, idan suna kashewa ne domin su cutar da musulunci, suna kashe dukiyarsu domin su gurɓata wa al'ummar musulmi tarbiyya, domin su lalata zamantakewa tsakanin musulmi, suna kashe dukiyarsu domin su haddasa fitintunu a cikin musulmi, ko domin su cutar da musulmi, su karkashe musulmi, duk abin nan da suke yi don su ga musulunci ya ja da baya, to Allah subhanahu wata'ala ya ce ba za su yi nasara a ciki ba, ba za su taɓa cin nasara a ciki ba, sai dai ya zama musu nadama gobe kiyama. Innal ladhina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha thumma takunu alaihim hasratan thumma yughlabun walladhina kafaru ila jahannam yuhsharun. Allah ce waɗanda suka kafirta suna kashe dukiyoyinsu domin su toshe hanyar Allah, domin su hana mutane bin hanyar Allah. Allah ce fasayunfiqunaha, to za su kashe kuɗin nasu, sun ba ta kuno alaihim hasra, sannan na dukiyar da suka kashe ta dawo ta zamo musu nadama, sun mai gulabun da ƙarshe kuma a yi galaba a kansu, domin Allah subhanahu wa ta'ala ya rubuta wa kansa kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli, Allah ya rubuta wa kansa galaba shi da manzanninsa. Saboda haka ƙarshe Allah zai tattara su ranar gobe kiyama zuwa wutar jahannama. To Allah ce masalu ma yunfiquna fi hadhihi alhayati ad-dunya, misalin abinda suke kashewa na dukiya a wannan rayuwar duniyar, kamasali rihin, kamar misalin wata iska ce, fiha sirrun, a cikinta akwai wato sanyi mai tsanani, wato iska ce mai ƙarfin gaske, tana kadawa da ƙarfin gaske, sannan kuma tana dauke da tsananin sanyi, sannan kuma ga ƙara. Wannan shine asir, wato iska ce mai tsananin, mai ƙarfin gaske, tana ƙara saboda kadawar da take yi da ƙarfi, sannan kuma ga tsananin sanyi. Asabat harsa qaumin, wadda ta aukawa wato shukar wasu mutane waɗanda suka cancanci Ubangiji subhanahu wata'ala ya musu azaba, wanda suka cancanci kamun Ubangiji, sun yi wa Allah laifi, Ubangiji subhanahu wata'ala ya riga ya shirya musu azaba, saboda haka sun gama wahala, sun yi shuka ta yi kyau, ta yi yabanya, sai Allah ya kawo wannan iskar mai ƙarfi wacce take ɗauke da tsananin sanyi, sannan kuma ga ƙara, sai ta auka ma wannan dukiyar da suka, wannan shukar da suka shuka. Ubangiji ce fa ahlakathu, zalamu anfusahum, waɗanda suka zalunci kawunansu, wato sun yi abin da Allah subhanahu wata'ala zai yi musu uquba a dalilinsa, sun saba wa Allah ko ta hanyar kafirci ko ta hanyar saban Allah. Mafi girman abin da za su yi na zalunci shine shirka da Allah, inna shirka la zulmun azim, shirka zalunci ne mai girma. To waɗannan mutane sun aikata abin da yake zalunci ne mai girma, sai Allah subhanahu wata'ala ya aiko da wannan guguwar mai tsanani wacce take ɗauke da sanyi mai tsanani. Wato Allah subhanahu wata'ala ya sanya sanyi yakan iya samu, amma ya tsaya wuri guda idan babu iska, amma idan iska tana kada da shi, to za ta yada shi ko ina da ina. Saboda haka wannan iska da ke ɗauke da wannan sanyin mai tsanani ta zo ta samu wannan shuka, fa ahlakathu, ta lalata wannan shukar, ta wayi gari, ta bushe ƙayau, ba za ta amfani kowa ba, bayan da sun sa ran cewa za su girbi wani abu na amfaninta, sun sa ran za su samu alheranta, in ƙanƙanin lokaci Ubangiji subhanahu wata'ala ya lalata ta ba don komai saboda saban Allah, saboda sun saba wa Allah sun fusata Ubangiji subhanahu wataala sun aikata ayyukan da Allah subhanahu wataala ya hana su wannan yasa Ubangiji ya lalata musu abinda suke fatan su samu alherin sa shine wannan shuka da suka yi wanda Allah ce zahara al-fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydi an-nas liyudhiqahum ba'd alladhi amilu la'allahum yarji'un Allah ce barna ta bayyana fil barri wal bahr akan tudu da cikin ruwa bima kasabat aydi an-nas saboda abinda hannayen mutane suka tsoruta wato saboda abinda mutane suka aikata ne fuffuka Allah subhanahu wataala ya kawo barna lalacewar rayuwa a doran kasa koma a cikin ruwa yace liyudhiqahum ba'd alladhi amilu dan Allah ya dandana musu kudar su saboda sashin wani abu da suka aikata la'allahum yarji'una watakila ko sa sake lissafi su dawo ga Allah subhanahu wataala don haka duk abin da yake samun bayi na musibo kala kala na bala'i iri iri to wannan yana komawa ne zuwa ga laifuffukan su zuwa ga wani sashi na laifin su ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir abinda duk ya same ku na musiba saboda abinda kuka aikata ne da hannayen ku Allah yana yin rangwame ma akan abubuwa da yawa shi yasa yace liyuziqahum ba'd alladhi amilu sashin abinda suka aikata fa'alam annama yuridu Allah an yusibahum bi ba'd dhunubihim kasani Allah yana sanya kama su ya auka musu da wani sashin zanubin su wato da Ubangiji subhanahu wataala zai kama mutane da zanuban su gabaki daya to da ba wanda za a bari a doran kasa ba wanda zai ci gaba da rayuwa a bayan kasa to amma Ubangiji subhanahu wataala yana afuwa akan da dama daga cikin laifuffukan mu abubuwan da muke na sabawa Allah subhanahu wataala sun yawaita idan muka duba rayuwar mu a yau zamu ga cewa babu wani abin da da aka yi a baya Allah ya halaka al'umma ya halaka wata al'umma saboda shi face ana yin shi a yau babu wani saban Allah bautar wani Allah shirka da Allah yanzu tana neman ta zama ado ma har ma yanzu ba a daukan shirka da Allah wani abu ta zama kamar wani abun ado ana tankama da ita kiran wani Allah da bashi sifofin Allah wannan ya zama wani abu ne da mutane har kaman ma sun saba jin sa cikin al'umma ta musulmi ba a maganar cutar wasu bayan Allah tauye haƙƙin mutane ba a maganar aikata wasu ayyuka irin na kafiran farko da Allah subhanahu wataala ya halaka al'umma kamar mutane annabi Lut alaihi salam duk waɗannan abubuwa suna nan sun yi kaka gida a cikin al'umma kuma suna samun kariya daga wasu manya ba ma wato ana yin tare da rashin wato rashin sanin wasu a manyan su suke ma kare wasu abubuwa to ta yaya ne Ubangiji subhanahu wataala ba zai kama al'umma da irin wani laifin ba sai ana magana mutum ya ga cewa to ai dalilin shigar mu kaza 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 saboda rashin shugabanni na kwarai ai su kansu a jarrabe mu da rashin shugabanni na kwarai din ai ta ma ukubace ukubace Allah ya kawo maka azzalimai za su ci gaba da gana maka wato za su ci gaba da gasa maka aya a hannu ita ma ukubace kazalika nuwalli ba'd adh-dhalimin ba'dan bima kanu yaksibun saboda haka ba a ce ba azzalimai bane a'a ana zalincin ana cutar to amma me ya jawo Allah yake tajarraban mu da irin waɗannan azzalimai ko da rana ɗaya ba za mu samu waɗanda za mu sarara a ƙarƙashin mulkin su ba saboda abin da muka yi wa Allah ne saboda haka ya jarrabe mu da waɗannan abubuwan da muke kuka da su saboda haka kamar yadda magabata suke cewa shugabanninku wato ayyukanku ne Ubangiji subhanahu wataala yake suranta muku su a cikin shugabanninku innama hi a'malukum ayyukanku ne saboda haka duk wani abin da ka gani na rashin gaskiya da rashin adalci sakamakon ayyukanmu ne da muke yi shine Allah ya sa ya jarrabe mu da irin wannan to Allah subhanahu wataala anan yana gaya mana cewa waɗannan mutane Allah ya halaka wannan gonar tasu saboda me saboda zalincin da suka yi rashin gaskiya sabawa Allah kafirci saban Allah sai asabat harfa qaumin zalamu anfusahum to anan ubangiji subhanahu wata'ala yana gaya mana cewa kafirai idan suka kashe dukiyarsu suka kashe maduɗiyar dukiya wajen yin ayyukan taimako wajen aikin raya ƙasa su gina ganuwoyi su gina manya-manyan gine-gine domin taimakawa su gina gadoji su gina dam-dam na ruwa su gina asibitoci su gina makarantu su shimfiɗa kwalta su taimakawa marayu su biya kuɗaɗen makaranta na waɗanda ba za su iya biya ba su ɗauki nauyin wasu duk waɗannan ayyukan da za su yi da taimakawa masu rauni da taimakawa marayu da taimakawa mabuƙata waɗanda wani zai iya ganin cewa za su samu wani maɗuɗuwar lada a gurin Allah subhanahu wata'ala waɗannan idan suka zo lahira za su ga cewa aikin da suka yi kafircin da suke ciki duk ya rusa shi abinda suka rayu a cikinsa na kafircewa Allah da manzansa da kafircewa gaskiyar da ta zo musu ya rusa dukkan waɗannan ayyukan da suka yi a nan duniya kamar mutumin da ya yi shuka yake sa tsammanin shukan nan idan ta yi kyau zai samu amfaninta zai samu abincin da zai ci zai samu wanda zai aje zai samu wanda zai kai kasuwa ya riga ya sa rai ya kuduri haka kawai sai ya wayi gari wata iska ta taso ta guguwa ta kona masa wannan shukar kurmus babu abinda zai yi masa saura sai nadama da cizon yatsa abinda ya hana su amfana da abinda suka yi kyawawa a nan duniya shine kafircinsu da shirkar da suka yi wa Allah da ƙaryata annabcin annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda Allah ya ce wa mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa rasulihi ba abinda ya hana a karbi ciyarwar da suka yi da abinda suka bayar suka fitar suka bayar sadaka abinda Allah ya sa Allah ya hana a karba shine sun kafircewa Allah da manzansa idan ya zanto musulmi wanda ya yi imani da Allah ya yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi imani da alqur'ani ya yi imani da ranar lahira idan ya bada sadaka sannan ya bi sadakar nan da gori ko cutarwa Allah ce zai lalata sadakar ya ayyuhal ladhina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha idan ya zanto mumini ne amma in ya bayar da sadaka sannan ya biyo bayanta da gori ko ya cutar da wanda ya bawa sadakar aikinsa ya rushe ina kuma ga kafiri wanda shi baya da imani ma tare da shi shi yasa Allah ya ce kallazi yunfiqu malahu ri'a an-nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir famathaluhu kamathali safwan alayhi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu saldan la yaqdiruna ala shay'in mimma kasabu ce wallahu la yahdi al-qawmal kafirin sai Allah ya misalin aikin waɗannan muminan da suka yi wato suka cutar da wanda suka bawa sadaka ko suka yi gori sai Allah ya kwatanta bacewar aikin suka kamar bacewar wanda zai bada dukiyarsa sai darriya sannan kuma bai yi imani da Allah da ranar lahira ba kaga wannan shine kafiri wanda zai bada dukiyarsa dan a buga a jarida a ce ya bayar ko a yi taro a kaddamar da irin abin da ya bayar shi kuma ya fari ciki da wannan yayi dan yayi suna yayi dan a ci gaba da kiransa ana yaba masa akan abin da yayi shine kallazi yunfiqu malahu ri'a an-nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir bai imani da Allah da ranar lahira ba ce misalin sa kamar misalin wani wato dutse ne wanda yake alaihi turabun wato wani kamfan dutse ne wanda yake akwai turbaya a kansa fa asabahu wabilun sai ruwa mamako ya sauka a kansa fatarakahu saldan duk ya share kasar da take kai ya bar shi fako babu komai a kansa to haka wannan riyar da kafircin yake wa dukiyar da suka ciyar idan suka ciyar da dukiyarsu dan riya to sai ya zanto wannan riya din gaba ɗaya ta share ladan wannan duki wannan abin da suka yi na ciyarwar la yaqdiruna ala shay'in mimma kasabu za su iya samun ladan wani abu daga cikin abin da suka tsoruta su da aikata ba Allah ba ya shirya da mutanen da suke kafirai saboda duk wanda babu imani da Allah da ranar lahira a cikin zuciyarsa ko me zai kashe ya kashe a banza ba zai amfana da shi ba ranar gobe kiyama Allah subhanahu wataala ya ce wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura, zamu gabaci aikin da suka aikata sannan mu sanya shi haba'an iska abar daidaitawa. To kaga nan tashbihi ne ubangiji subhanahu wataala, kwatance ne ubangiji a wannan ayar ce masalu ma yunfiquna, kwatancen abinda suke bayarwa. Ma din nan tana iya zama masdariya ce, tana iya zama mausula ce, bi ma'ana masalu infaqihim ce masdariya ce, kuma ce masalu allazi yunfiquna, abinda suke kashewa suna bayarwa ubangiji ya kwatanta shi da iska. Anan zamu kula cewa ubangiji subhanahu wataala ya nuna mana cewa wannan abinda suke bayarwa suke kashewa a zahirinsa abu ne mai kyau, a zo a gina asibiti domin mutane su samu magani, a taimakawa mata masu haihuwa masu yoyon fitsari, a taimakawa marayu a gina makaranta a titi ayi waye, a zahirinsa abu ne mai kyau, amma a cikinsa yana kunshe da wani abu wanda zai lalata shi. A zahirinsa ba matsala, domin an gina asibiti, domin an yi makaranta, an yi kaza, wannan abu ne mai kyau. Kamar yadda ka san iskar da take kadawa abu ne mai kyau, iska ta kada ka samu abin da zaka shaka, ka samu abin da zaka wato yi amfani, wato zai amfane ka wajen lafiyar ka da sauransu. To amma a cikinsa akwai abin da yake mara kyau, shi yasa yace fiha sirrun, a cikin iskar, ita iskar a karan kanta ba ta da matsala, amma a cikinta akwai sirrun, akwai albardul shadid, akwai tsananin sanyi, wanda tsananin sanyin da duk abin da ya bi ta kansa to zai lalata shi. Saboda haka kaga ashe a zatin ciyarwar ita kanta ba ita ce matsala ba, a kudurin da yake cikin zuciyarsu na yi ba dan Allah ba, kudurin da yake cikin zuciyarsu na neman suna, kudurin da yake cikin zuciyarsu na ainihin a yabe su, a yayata lamarinsu, wannan abin shi ne ya shiga cikin aikin nasu ya lalata shi. Kamar yadda ita ma wannan iskar abin da ya shiga cikinta ya lalata ta shi ne wannan tsananin sanyin. To kaga wannan dan alura maka cewa ba zahirin abin zaka kalla ba, ka kalli gayarsa, hadafinsa, manufar yinsa, wanda wannan kuma shi ne yake hukunta dukkan wani aikin da Allah yake karba. Allah yana karbar aikin da aka yi dan shi. Innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin, Allah yana karba ne kawai daga masu takawa, waɗanda suke aikinsa dan Allah, suke bayarwa saboda shi. Amma waɗanda za su bayar ba dan Allah ba, to komai kan abin a gurin Allah ba zai zama karɓaɓɓe da zai ba su lada a kansa ba. Aisha radiyallahu ta'ala anha ummul mu'minina ta tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama game da Abdullahi ibn Jud'an, wani mai kuɗi ne da aka yi a jahiliya, mawadaci ne na gasken gaske, saboda haka kuma ya kasance mutum ne mai ihsani, mai kyautatawa, yana yin abinci kaɓaki-kaɓaki, ana raba wa mabukata da matafiya da duk waɗanda suka zo suka bukata. Ce tukwanansa, girman tukwanan da ake girkewa a ƙofar gidansa ana dafa abinci, wanda yake tsaye zai ci abincin da suke ciki yake cikinsu, wanda yake kan abin hawa saboda girmansu zai ci abincin da yake cikinsu. Saboda haka tukwane ne wato na gani a bari. Saboda haka a ciki za a dafa abinci kullum, a nemo mabukata, a kirawo su a basu. Saboda haka ya hidimtawa talakawa sosai a lokacin jahiliya. Shine bayan zuwan musulunci, Aisha radiyallahu ta'ala anha take tambayar annabi sallallahu alaihi wasallama, take cewa Ibn Jud'an kana fil jahiliyyati yasilu ar-rahim wa yut'imu al-masakin fa hal dhalika nafi'uhu, tace ya rasulullah Ibn Jud'an ya kasance a lokacin jahiliya mutum ne mai sada zumunci, sana kuma yana ciyar da mabukata, wannan zai amfane shi? Annabi ya ce la, ba zai amfane shi ba, إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين da dai bai taba cewa Allah ka gafarta min kuskure na ranar gobe kiyama ba wato bai yadda da ranar alkiyama ba shine wala yu'minu billahi wal yawmil akhir bai yadda da ranar alheri abin nan ba sai dai abu ne wanda yake kawai a lokacin larabawa suna alfahari da wannan suna alfahari da taimako da girmama bako da taimakawa matafi kamar yadda Hatim al-Ta'i yake cewa yaransa auqid fa inna al-layla laylun qurru war-riha ya ghulam fiha sirru alla man yara aw alla yaraha man yamurru in ajlabta dayfan fa anta hurru yake gaya ma wani yaransa cewa wannan daren dare ne mai sanyi wato ana tsananin sanyi auqid ya gulamu farriha farriha sirru wato akwai iska mai tsananin dauke da tsananin sanyi tana kadawa saboda ka hura wuta sukan hura wuta a gaban gidajensu saboda baki matafiya idan suka hango to wannan wutar kamar kiraye ne ana tana kiran baki ne cewa su zo ga inda za a karbi bakuncin su ga inda za a ba su abinci za a ba su gurin kwana saboda a lokacin jahiliya duk mutumin da yake kariyar baki yana taimakon su to yakan sa da daddare a hura wuta a kofar gidansa to shine yake gaya masa cewa auqid fa inna al-layla laylun qurr wannan daren akwai sanyi ci gaba da hura wuta war-riha ya gulamu fiha sirru wannan iskar da take kada iska ce mai tsananin sanyi yayi amfani da wannan kalmar fiha sirrun da tazo a cikin wannan aya war-riha fi war-riha ya gulamu fiha sirru yake cewa alla an yaraha man yamurru tayi wanda zai wuce ta gaban gida ya hango wannan ranar ya hango wannan wutar yake cewa in ajlabta dayfan fa anta hurru in har ka samo mana bako wato kai ta hura wuta har bako ya gani to ka je da ka zama da wato har yan tabayinsa suke yi da suke iya kawo musu baki ce ka je duk wanda ka samu wani baki suka zo gidanmu suka ci abinci to ka je ka zama da to saboda haka suna irin wannan alfahari da ciyar da mabukata saboda haka wai suna yi ne dan ranar lahira su samu sakamako ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace la innahu lam yaqul yawman rabbi ighfir li khati'ati yawmiddin ba ranar da ya taba cewa Allah ya gafarta masa kurakuransa to duk abinda kafiri zai yi na aikin alheri mai kyau a wannan duniya to a iya nan za a biya shi a nan duniya zai gama karbar sakamakon sa a lahira ba shi da komai ba shi da wani rabo ba lahu fil akhirati min khalaq ba shi da wani rabo a lahira kamar yadda yazo cikin sahih muslim hadisin Anas dan Malik radiyallahu ta'ala anhu amin manzo sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah la yadhlimu mu'minan hasana Allah ba zai zalunci mu'mini akan wani aiki mai kyau da zai yi ba ko ya yake yuta biha fid dunya wa yujza biha fil akhirah idan yayi aiki mai kyau a nan duniya Allah zai ba sa sakamakon sa a nan duniya kuma zai ba shi a lahira ayyukan da zaka yi mai masu kyau a nan ubangiji zai sakanka maka a dalilin su ya maka abinda zaka ji dadi sakamakon aikin ka masu kyau sannan a lahira kuma ya ƙara biyan ka wa ammal kafiru amma kafiri idan yayi kyawawan ayyuka fayut'amu bi hasanati ma amila biha lillah aikin da yayi mai kyau dan Allah ayyukan da yayi mai kyau dan Allah to sai a ciyar da shi a nan duniya sai Allah ya buɗa masa arzikinsa ya yalwata masa a kasuwancinsa ƙara ba shi ɗaukaka da suna wannan biyansa ake yi na ayyukan da ya yi ce ga shi ya yi don Allah ya yi ikhlasi kun san kafiri ma yana yin ikhlasi ko fa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina kafiri ma yana yin ikhlasi amma kuma kafiri ne ya ce Allah uku ne ko ya ce shi bai yarda da ranar lahira ba ko yana ayyuka na kafirci saka koda ya ce don Allah ya yi wata ya ikhlasi to sai a ba shi ladansa iya a nan duniya hatta idza afda ila al-akhirati sai ran da ya tafi lahira alkiyama ta tashi lam yakul lahu hasanatun tujza biha sai ya zanto a lahira ba shi da wani aiki mai kyau da za a yi masa sakamako a kansa ya gama cinye ladansa a nan duniya wannan idan yayi dan Allah to za a biya shi a nan abinda yayi dan Allah yayi ikhlasi amma abinda yayi na shirka ya hada Allah da wani to wannan ba ya shi da wani amfani a gurin sa duniya da lahira duk abinda zai yi shirka a cikin sa to wannan ba shi da amfani a gurin ba zai amfane shi ba la duniya sai wala lahirar sa Allah yake cewa ulaika habitat amaluhum fid dunya wal akhirah walana ayyukan su duka sun rushe a duniya da lahira wa ma lahum min nasiri saboda haka kafiri aikin sa iri biyu ne akwai wanda zai yi dan Allah akwai kuma wanda zai yi shirka a ciki wanda zai yi dan Allah zai samu moriyar sa anan a lahira kuma ba shi da wani rabo wanda kuma yayi shirka to wannan ba shi da wani amfani a gare shi duniya da lahira saboda haka ubangiji subhanahu wataala yana azurta kafiri kamar da yake azurta dabba ana bawa dabba abincinta ta ci to haka nan kafiri shi ma Allah yana azurta shi domin arzikin da Allah zai bawa kowa da kowa wannan min muqtadayatir rububiyya abinda rububiyya sa take hukuntawa ne وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا باب وتدبى كون أبو ميتفيا أبا ينكسى وتم كودبى إلا على الله رزقها فاتي أرزك انت أبن شنت دشنت ينور الله تويد الله هكي أزرت دبو بي جد با وانا أبو أكا كلفا مسنا إبادة با با سطورا مسسلا با أزمي زكاء to Allah ya yi su haka nan a matsayin su dadaban ba Allah ya ciyar da su ya shayar da su to haka yake ciyar da kafiri ya shayar da kafiri bi muqtada rububiyyati wani arziki ne al'am ar-rizq al'am bi ghaddin nazari an kaunihi halalan ko haraman ba tare da duban halal ne ko haram ba kafiri zai iya cin mushe zai iya cin alhanzir zai iya cin duk arziki ne ubangiji ya bashi wani arziki ne na gaba daya na gama gari ba shine arzikin da Allah subhanahu wa ta'ala ya kira rizqan hasana ba arziki mai kyau ce ya ayyuhal ladina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum ma razaqnakum ana ana nufin halal amma arziki wanda yake wa ma min dabbatin illa ala allahi rizquha wannan arrizqul am ne a cikin sa akwai mai kyau akwai mara kyau amma duk dai daga Allah yake to irin wannan yana samuwa ga kafiri yana samuwa ga wanda yake yake ga mu'mini da wanda yake kafiri da mutumin kirki da mutumin banza duk zai samu wannan saboda wannan asalin sa asalin wannan arzikin min lawazim rububiyyati shine wanda ake rubutawa mutum lokacin da aka yake cikin mahaifiyarsa ce wa yaktubu rizqahu ya rubuta arzikin sa shine abinda zai samu a nan duniya ba tare da la'akari da mai kyau ne ko mara kyau ba zai iya tashi a nan duniya tare arziki amma duk na haram ne ba mai kyau ba amma dai sunan shi shi ma arziki Allah subhanahu wataala yana amma ya ba wa wanda ya kyautata ya hana wanda ya sabawa wannan arzikul khas ne wannan rizki arziki ne na musamman a ce an baka wannan an hana wannan akwai arzikul am shi ma Allah yana rabawa kullun numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahzura saboda ubangiji yana ba kowa ya ba wannan ya ba wannan amma arzikul khas arziki na musamman na halal da Allah yake ba mu wasu kuma ya hana wasu wannan shi kuma wani abu ne daban inna rabbaka yabsutu ar-rizqa liman yasha'u wa yaqdir Allah subhanahu wataala ya kira kan shi khairur raziqin saboda shi yake azurta mu'mini yake azurta kafiri domin shi ne ubangijin su gaba daya to wasu mutane ba sa iya bambancewa tsakanin ar-rizqul 'am da ar-rizqul khas arziki na gaba daya wanda yana daga cikin aikin rububiyarsa kasancewar shi ya halicci halitta zai ba su abinda zai sakar musu abinda za su ci su sha ko mai kyau ko mara kyau duk dai daga gare shi ne shine rabbul alamin wanda muqtadar rububiyya ne ba shi da alaka da yayi imani da Allah ko bai imani da Allah ba ba shi da alaka da yayi kyautata ko bai kyautata ba yayi aiki mai kyau ko bai aiki mai kyau ba ba shi da alaka da wannan to amma wasu saboda rashin bambancewa tsakanin wannan har yakan kai wasu ma ga ilhadi ce to in gaskiya ne akwai Allah kuma Allah ya ce a bauta masa shi kadai ai kaza ai kaza ya aka yi ga wasu nan ba sa bauta masa ba su yarda da shi ba kuma ya ba su duniya wasu kuma gashi nan sun yarda da shi sun yi imani da shi gashi nan ana ta karkashe su kuma sun rasa abin da za su ci to sai yace da gaskiya ne to da sai ya ba mu waɗannan mu'minin ya hada waɗancan kafiran to kaga bai bambanci tsakanin arzikin da yake al'am ba min muqtada rububiyyatihi da kuma abin da yake min lawazimul uluhiyya abin da yake min lawazimul uluhiyya wannan shine na'imul ala'imul akhirah ni'mal lahira ni'mal lahira hadhihi min lawazimul uluhiyyati in ka bauta wa Allah yadda yake so ka samu ni'mal lahira in baka bauta masa ba za ka same ta ba innal abrara lafi na'im mutanen da suka kyautata suka bi Allah to suna cikin ni'ima to wannan shine yake karkashin uluhiyyarsa amma arziki da za a samu a nan duniya to wanda yana karkashin rububiyyarsa saboda haka sai ya ba kafiri ma fiye da yadda ya ba mu'mini to kuma wannan yana daga cikin tamamin adalillahi azza wajal yana daga cikin tamamin adalcin ubangiji ubangiji bai yi halitta haka nan ya watsar da su ba haka kawai shi yasa kafirin da aka zalunta in yi addu'a sai Allah ya karba addu'arsa koda kuwa kafiri ne koda kuwa wanda ya zalunce shi musulmi ne li'anna hadha min lawazimi rububiyyatihi wa min adlihi wa min kamali adlihi yana cikin kamalar adalcin ubangiji ba za a ce saboda kafiri bane to a zalunce shi a cuce shi a'a idan ka cuci kafiri ya daga hannu ya addu'a sai Allah ya karba addu'arsa ba tare da ya duba addininsa ba ko me yake bautawa ko da tsira yake bautawa inda za ka zalunce shi ya addu'a sai Allah ya karba don wannan adalcin ubangiji ne a halittarsa Allah yana adalci a halittarsa da wanda ne rayuwa za ta tsaya daidai idan babu adalci to rayuwa ba za ta yiwu ba idan ya zanto dan kai kana mumini zaka wanda bai imani da kai da abin da kai imani da shi ba za a zauna lafiya ba saboda haka kowa ya ga wani wanda ba akan addinin sa yake sai ya kai masa farmaki shi ma a can ta bangaren sa shi ma sai ya ce kai ma ba akan addinin sa kake ba kai ma ba gaskiya kake ba saboda haka shi ma ya kawo maka farmaki to ta ina za a zauna lafiya addini ba zai tsaya ba rayuwa ba za ta tsaya ba to shi yasa Allah subhanahu wataala yake taimakon kafiri da aka zalunta ya tsayar ya tabbatar masa da adalcinsa ko da kuwa kafiri ne wanda ya zalunce su ko mu'mini ne Allah yana cewa ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina lillahi shuhada'a bil qist wa la yajrimannakum shana'anu qawmin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa Allah ya ce ya ku waɗanda suka yi imani ku zanto qawwamina lillah ku zanto masu tsayawa dan Allah sannan masu shaida da adalci ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا kada kiyayyar wasu ta hana ku yi musu adalci Allah ce kada kiyayyar wasu ta hana ku yi musu adalci i'dilu huwa aqrabu littaqwa ku yi adalci shi adalci din nan shine kusa da takawa shine kusa da bin Allah subhanahu wataala saboda haka ubangiji subhanahu wataala yana tabbatarwa da kafiri adalcin sa koda kuwa rigiman nan tsakanin sa da mu'mini ne kamar yadda Allah subhanahu wataala yake tabbatar da adalcinsa har akan dabbobi har akan dabba ya tabbata cikin sahih muslim hadisin Anas dan Malik hadisin Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa la ta'udunna alhuquq ko lalle ku bayar da haƙoƙi ko ila ahliha yawm alqiyamati lalle za ku bayar da haƙoƙi zuwa ga masu sura da gobe kiyama حتى يقال للشات الدلحاء من الشات القرناء هر سيتاكي ان يكساسي ان يرابوا غش غا دبر دا aka cire wa kaho daga wanda ta cire mata kaho saboda haka hatta dabbobi sai ubangiji subhanahu wataala yayi wato hisabi a tsakanin su ranar gobe kiyama an kwato wa dabbar da aka cutar an kwatan mata haƙƙinta to kamar yadda Allah yake tabbatar da adalcinsa cikin dabbobi to haka yake tabbatar da adalcinsa a cikin kafirai ko da kuwa tsakanin kafiri ne da mu'mini haka nan Allah yake karba addu'ar wanda ya shiga matsuwa ko da kafiri ne ubangiji yakan karba addu'arsa shi yasa ubangiji subhanahu wataala ya kafa wa kafirai hujja da wannan akan cewa shi kadai ya cancanta a bautawa ya kafa musu hujja da rububiyarsa karba wa kafiri addu'arsa idan ya shiga takuruwa bil lawazimi rububiyyati sifa ce ta rububiyar Allah subhanahu wataala to tunda haka ne me yasa suke bauta ma wani bashi ba ce amman yujibul muttara idza da'a wa yaksifu as-su wa yaj'alukum khulafa'a a ilahum ma Allah waye yake an samu wanda ya shiga matsuwa ya yaye damuwa ya yaye cutuwa sannan ya sanya kuma maya a bayan kasa shin akwai wani abun bauta bashi ba وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون kaga ubangiji subhanahu wataala yakan ansa addu'ar su duk da kafirai ne yayin da suka shiga matsatsi suka shiga tasku suna cikin ruwa igiyar ruwa ta taso idza gashahum mawjun kadhulal da'u Allah mukhlisin igiyar ruwa ta kere su kamar manyan duwatsu sai su fara kiran Allah suna tsantsanta addini gare shi ba za su kirawo Lata da Uzza ba za su kirawo wani gunki ba sai su kirawo Allah kuma sai Allah ya karba addu'ar su she falan ma najahum ila albarri sai Allah ya karba addu'ar su ya kuma kubutar da su she kaga Allah yakan karbi addu'ar kafirin da ya shiga matsuwa koda kuwa kafiri ne wannan bil lawazimir rububiyyati dan haka ba za ka ce ubangiji ya kyautata wa kafiri ba dan bai kyautata wa mu'mini ba dan menene haka ta faru ce wanda ya nuna kenan abinda ake faɗa na imani nan ba gaskiya bane to ubangiji yana wannan kuma shine ma'anar fadar sa kullal numiddu ha'ula'i wa ha'ula'i min ata'i rabbi dukkanin su muna ba waɗannan daga kautar ubangijinka kuma kana ata'u rabbika mahdura kautar ubangijinka ba a bar hanawa bace Allah baya hana bayin sa abinda ya niyyar ba su shi yasa lokacin da annabi Ibrahim alaihi salam yayi addu'a yace iz qala ibrahim rabbi ij'al hadha baladan aminan warzuq ahlihi min ath-thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir yayin da annabi ibrahim yayi addu'a a makka cewa Allah ya azurta wannan gari ya sanya shi gari ne amintacce kuma ya azurta ahalin sa daga amfanin itatuwa kayan marmari iri iri yace man amana billahi wal yawmil akhir wanda yayi imani da Allah da ranar lahira Annabi Ibrahim yayi addu'a Allah ya bayar da kayan marmari a wannan gari ya sanya su ga waɗanda suka imani ranar lahira da Allah da ranar lahira ya takaita addu'ar ga mu'mini mai Allah ce qala wa man kafara har ma wanda ya kafirta din saboda haka amfanin da aka rika samu a Makka Qurayshawa da shi suka ta tutiya suka dinga morar wannan amfanin saboda haka ba wai lalle a nan duniya ubangiji ya hana kafiri ba sai in an je lahira ne anan ne kafiri zai gane kuransa don haka kada ka tsammanin duk wani da Allah ya karba addu'ar sa Allah ya yarda da shi ba alama ce ta yarda ba dan mutum yayi addu'a Allah ya karba addu'ar sa kada ka cewa duk wanda yayi addu'a Allah ya karba addu'ar sa Allah yana son sa ko ya yarda da aikin sa Allah yana karba addu'ar albar wal fajir tumman kwarai da na banza mumini da kafiri duk Allah yakan karba addu'ar su wanda yana daga cikin lawazimi rububiyyati walaysa bil lawazimi uluhiyyati saboda ka bambance wannan shi zai sa ka fahimci ina kake a ina kake dosa don haka da adalci rayuwar kafiri takan zama daidaita da adalci rayuwar kafiri takan daidaita kamar yadda rayuwar dabba takan daidaita saboda adalci amma kuma lahira sa ba za ta daidaita ba sai da musulunci ne duniya da lahira takan miƙe ta daidaita gaba daya gurgurdan inda aka samu na kasu ta waya ta bangaren musulunci akan samu karkata a cikin wannan rayuwa ko ta duniya ko ta lahira haƙƙin da kafiri yake da shi akan mumini musulmi sai a ce ga wani musulmi ya cutar da wani kafiri a nan duniya to idan Allah subhanahu wataala bai gaggauto wa da biya kafirin nan haƙƙinsa a nan duniya ba ta hanyar ya saukar wa da bawan sa mumini wata ukuba tana yiwa bayan ya cutar da shi kuma Allah jarabe shi da wani abu ya zama ne kafara ce ta cutar da wancan kafirin da ya yi Allah ya jarabe shi da wata hukuma ko shi kafirin Allah ya azurta shi da wani abu na arzikin duniya a nan duniya ya biya shi kuma musulmin sai an je lahira Allah ya masa hisabi an fahimci wannan tana yiwa musulmi ya cutar da kafiri ya ci haƙƙinsa Allah subhanahu wata'ala ya rama wa kafirin tun anan duniya ya jarrabu musulmin da wata hukuma kaga ya diya kafirin ba kare bidda ko kuma a kyale musulmin anan shi kafirin a bashi abin da zai ji dadin rayuwar duniya a madadin cutar da shi da musulmin nan yace ko musulmin a bari sai an je lahira ranar gobe kiyama to an je ayi me za a yi wa musulmin a can aya musulmi da musulmi aka je lahira wani ya taba kayan wani ya cutar da wani me za a yi za a dauki hasanat dinsa a bama wanda ya cuta to shin za a dauki hasanat dinsa ne a bawa kafiri ba za a dauki hasanat amma za a rage masa hasanat dinsa amma ba kafirin za a ba ba domin kafirin ko shi yayi da kansa ba za a karba ba ina kuma karbo ta wani a bashi sai masa shi kansa in yayi ba karba za a yi ba saboda haka ba ta amfane shi ba
ba za a jibgo masa laifin arnan ba
a'a muna zuwa saboda haka ba za a dauki hasanat din da aka rage wa musulmin ba a ba wa kafiri domin hasanat din da aka karba daga wajen mumini sakamakon kyakkyawan aikin sa ne da yayi a duniya aikin da idan da kafiri zai irin sa a duniya ba za a karba ba to kaga irin sa ba zai masa amfani a lahira ba amma a shi muminin za a hana masa amfanuwa da wannan hasana din an fahimta don ya zama an biya shi kawancin kafiri da abin da zai saukar masa a nan duniya na wata bala'i na wata uquba ko wani bakin ciki ko wani abin nan duk yana daga cikin abin da Ubangiji subhanahu wata'ala yake kaddarawa bawansa kamar yadda yake kaddarawa mumini haka yake kaddarawa kafiri rashin lafiya tsoro da sauransu yadda yake samun mumini haka yake samun kafiri a yadda kafiri zai yi tsawon rai haka mumini zai iya tsawon rai yadda kafiri zai iya wato mutuwa da wuri haka nan shiwa mumini zai iya mutuwa da wuri amma ba a yadda mutum ya zalunci wani ba saboda kafircinsa kamar yadda ba a yadda mutum ya zalunci dabba ba ba a yadda mutum ya zalunci dabba ba saboda tana dabba ga wanda ta shiga wuta saboda kyanwa ta ci ta zalunci kyanwa ta shiga wuta to sai ka ba a yadda a zalunci dabba ba a kona ta da ranta ko a azabtar da ita ta ba wannan idan bawaye a nan duniya to a lahira Allah zai masa hukuma akan wannan kamar matar da ta shiga wuta saboda wannan amma wannan cutar da yayi da ita da yayi a nan duniya ba zai amfani dabba ba a lahira ba je da lahira ba kuma a ce ita ma a bata ladan sa to da dabba da kafiri duk ɗaya ne ce lahira ba wanda zai amfana da abin da aka yi masa na cutarwa a nan duniya idan kuma musulmi ne wato kafiri ne ya cuci musulmi aka je lahira to kaga sai a kwaso sayyi'atin shi musulmin sai a yaba wa kafirin domin shi sayyi'atin za ta amfane shi munanan ayyukan za su amfane shi domin za su kara dirbiya shi cikin wuta Allah ya ce wa ma zalamahumullahu walakin anfusahum yazlimun Allah bai zalunce su ba abinda Allah ya yi na lalata ladan su a nan ba zalunta su ya yi ba ya aje komai ne a gurbinsa ya aje komai ne a matsayinsa ya yi musu abinda ya dace da su ne kuma su suka jawo wa kansu rasa amfanin wannan abu domin su suka zalunci kansu su suka rage wa kansu matsayin da Ubangiji subhanahu wata'ala zai ba su lada a kansa shine imani suka sanya kansu inda bai dace su sanya kansu ba kamar yadda Allah ya ce wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun basu zalunce mu ba kawunan su suka zalunta wa ma kana Allahu liyazlimahum walakin kanu anfusahum yazlimun Allah ba zai zalunce su ba inna Allah la yazlimu mithqala dharra Allah ba zai zalunce ba komai kankantar sa ko da kwaya zarra ne saboda haka su ne basu yi aikin su dan Allah ba basu yi shi dan Allah ba ko da kuwa sun yi ikhlasi lokacin da suka yi aikin sun yi shi dan Allah to sun gauraya aikin su kuma da shirka sun kasance akwai kafirci tare da su ko dai sun yi saboda wani gunki ko kuma sun yi saboda wata manufa ta duniya ko wani matsayi na duniya wannan shine daidai da abin da Allah ke cewa masalul ladina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadin ishtaddat bihi ar-rihu fi yawmin 'asibin la yaqdiruna mimma kasabu 'ala shay zalika huwa ad-dalalul bayyin ubangiji subhanahu wata'ala yace misalin wadanda suka kafirta ayyukansu masalul ladina kafaru bi rabbihim misalin wadanda suka kafir cewa ubangijinsu a'maluhum karamadin ayyukansu kamar toka ce ishtaddat bihi ar-rihu fi yawmin 'asib wanda iska mai karfi ta taso akan wannan toka kana ga za ta batta ba za ta daidaita ta saboda haka babu wani abin da za su iya samun ladansa cikin abin da suka aikata wannan shine bata mai nisa don haka duk wanda yayi wani aiki saboda duniya to shikenan ladansa shine abin da zai samu a nan duniya ba zai samu ladansa a lahira ba don haka ayyuka manufa ta ƙarshe wanda aka yi aikin saboda ita ce za ta tabbatar da nagartar wannan aikin ko rashin nagartarsa in dai manufa ta ƙarshe an yi dan Allah ne kuma da ikhlasi aka yi to Allah zai ba da lada a kansa idan kuma an yi ne saboda wata manufa to wannan manufar ita ce sakamakon aikin shine fadar Allah subhanahu wataala allazina kafaru lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum min Allah shay'a wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun masalu ma yunfiquna fi hadhihi alhayati ad-dunya kamathali rihin فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون لوك تشي أي زام صحيح أنا وأنا مكف الآن لدي ألا أبا ملادة وأنا مكف نكس كل ألا في منا صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله.